الأليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركم da wannan marice na Alhamis 1 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 Hijiran Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda daidai da 23 ga watan 3 a shekara ta 2023 miladiya. A yau da kaddarawar Ubangiji muke fara karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na Masjidil Qur'an wanda ke unguwar Bacirawa a birnin Kano. Da haka yau za ta zama ita ce rana ta farko ta gudanar da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma na wannan shekara. Kuma insha Allah, kamar yadda aka gani, karatu zai ci gaba da gudana a dukkanin lokaci makamancin wannan tsawon wannan wata mai albarka. Da fatan Allah madaukakin sarki ya sa mu fara asa'a, mu fara lafiya, kuma mu ida lafiya.
Amin.
Za mu fara karatu daga farkon suratul Fatiha. Suratul Fatiha ita ce sura ta farko a cikin Al-Qur'ani mai girma. Suratul Fatiha til kitab makkiyatun aw madaniyah. Suratul Fatiha til kitab, wadansu malamai suka ce an saukar da ita a Makka, wadansu kuma malamai suka ce an saukar da ita a Madina. Zance mafi inganci shine ta sauka ne sau biyu, ta sauka a Makka kuma ta sake sauka a Madina. Al-Imam As-Suyuti a cikin littafin Al-Itqan fi Ulumil Qur'an yayi babi mai sunan Babu ma takarrara nuzuluhu, babin da yake bayani akan surorin da suka sauka suka sake sauka daga cikin surorin Al-Qur'ani. Ma'ana ya zama saukar su ba sau ɗaya bace. To cikin surorin da ya ambata akwai suratul Fatiha, ta sauka a Makka kuma ta sake sauka a Madina. Da haka wannan yake nuna mahimmancin sura. Ubangiji ya saukar da ita a Makka, ya sake saukar da ita a Madina, ko ya saukar da ita sama da sau ɗaya. Suratul Fatiha, kamar yadda muka faɗa, ita ce sura ta farko a Qur'ani. Saƙon da suratul Fatiha take kunshe da shi shine bayanin abin da Al-Qur'ani mai girma yake ɗauke da shi na saƙo. Kowane littafi idan mai shi zai rubuta yakan yi taƙaitaccen bayani game da abin da littafinsa ya ƙunsa a farko, wanda a Larabci shi ake kira da kodai muqaddima ko muqaddama, wanda da Turanci ake kira da introduction, gabatarwa, shimfiɗa. To da haka suratul Fatiha kamar gabatarwa ce ta Al-Qur'ani mai girma, kuma shimfiɗa ce ta sa. Suratul Fatiha adadin ayoyinta guda 7 ne bisa ga ijma'in malamai, in banda maganganu guda 2 da aka samu wanda dukkaninsu shazzai ne. Ma'ana maganganu ne wanda ababin ilimi ba a dogaro da su, domin sun sabawa abin da jumhuru suka tafi a kai, kan cewa waɗansu malaman sun ce adadin surat ayoyinta guda 8 ne, sun tara 7. Waɗansu kuma suka ce a adadin ayoyinta guda 6 ne, ba su kai 7 ba. To duk waɗannan maganganu Al-Imam Al-Qurtubi yake maganganu ne shazza, ba za a lura da su ba, ba za a dogara da su ba. Duba izuwa ga ijma'in da malamai suka yi kan cewa ayoyinta guda 7 ne. To sai dai ta fuskar lissafin ayoyin malamai sun yi saɓani. Waɗansu sukan kidanya bismillah a cikin ayoyin suratul Fatiha, kenan har da bismillah ɗin suke kaiwa 7. Waɗanda suka yi irin wannan lissafi suka ce idan za ka lissafa za ka ce bismillahir rahmanir rahim aya ta 1 kenan, alhamdulillahi rabbil alamin aya ta 2 kenan, ar-rahmanir rahim aya ta 3 kenan, maliki yawmiddin aya ta 4 kenan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta 5 kenan, ihdinas siratal mustaqim aya ta 6 kenan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita ce cikon aya ta 7. Amma waɗansu suka ce a'a, aya 7 ce ita, kuma Fatiha a kuma bismillah ba aya bace a cikinta, kuma wannan shine zance mafi inganci. To kaga idan zaka lissafa bisa ga wannan zance, zaka fara ne da alhamdulillahi rabbil alamin ita ce aya ta 1, ar-rahmanir rahim aya ta 2, maliki yawmiddin aya ta 3, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta 4, ihdinas siratal mustaqim aya ta 5, صراط الذين أنعمت عليهم آية شدة غير المغضوب عليهم ولا الضالين إتشي تكون آية بقية وما هو النشين يزن كما في إنغانتي بسا قم قنقنن دم على ميسك فتا فاتم مشيني ألا مدعو كن سركي يبامو إيكم كارنكات ديدي يبامو إيكم فسرات ديدي يبامو إيكم ين أيكي دابن دتكون سا مي الله يجي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
باين بسم الله وبنجي سبحانه وتعالى يا فارد بسم الله بسم الله دين abinda ake nufi da ita shine farawa da neman taimakon Allah ko farawa da sunan Allah malamai suka ce kalmar bismillah tana nufin abda'u bi ismillahi ko bismillahi abda'u da haka wannan ba'un din ana kiranta da ba'ul bada'a ba wacce ake kaddara mata fi'ilin albada'atu farawa ko dai kana nufin da sunan Allah nake farawa ko kuma kana nufin na fara da sunan Allah to wannan ita ba'un din ta bismillahi abinda take nufi kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi wanda malaman hadisi sun kai ruwa rana wajen tabbatar da ingancin hadisin wanda a ƙarshe yana iya zamowa hasanul li ghairihi annabi sallallahu alaihi wasallama yake kullu amrin zibal لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع فهو أبتر فهو أجزم أي قليل البركة دون أبند أكي سوية دوري دون أبند أكي سوية شقبا كده ينكي كما أكي سوء أسامة البركة أجيكين ساتو للي إذن ذا أفارا أفارا شد سنان الله داك شيء ساء قرآن يفارا دا سنان الله شيني بسم الله الرحمن الرحيم ذاك كلمة بسم الله بمعنى أبدأ بسم الله هو بسم الله أبدأ ذاك أبند أكي نفي شيني ذا أبند ذاك كفارة كفارة دسونان الله مسمى كراتين القرآني ميجر ما واندشي قرآني دكا نمو تسورة أفركن تذاك جاء أكي بسم الله دان تبتر دوانا ساقو دان تكا وانا معنا إن بند سورة التوبة إتتي وتباب بسم الله أفركن sai kuma suratul namli wacce ita kuma bismillah bi ce a cikin ta akwai bismillah ta farko akwai kuma bismillah ta cikin karatu innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim hadisi ya tabbata cikin musaddar na imam al-hakim abu abdullah al-maisaburi daga abdullah dan abbas Allah ya kara masa yadda abdullah dan abbas yace mun kasance ba ma gane sura ta kare za a shiga wata sura a lokacin da ake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi har sai mun ji ya fara karatu da bismillahir rahmanir rahim daka bismillah mabu'i ce ta kowace sura ba aya bace amma a kowace sura sai a cikin suratul naml kalmar ismu wanda ya biyo bayan ba'un na bismillah kalmar ism din daga asimatu ne asimatu hiya al alama shi suna asalinsa daga asimatu ne simatu ana nufin alama abin nufi alamar da duk in aka kira ta kowa zai san da shi ake tawa daban taka daban tasu daban tamu daban yanzu duk yawan mutane idan ka zo ka kira sunan wani a cikin su ya san da shi kake to kaga wannan suna ya zame masa ne alama da haka shi yasa Bahaushe yake cewa suna linzami da ka kira shi sai kaga ka jawo ne shi ya waiwaye ka ya fahimci cewa da shi kake to Allah subhanahu wataala yana da sunaye masu tarin yawa ka'idar sunayensa shine dukkanin su mafiya kyawu ne ba wai kadai kyawawa ba a mafiya kyawu walillahil asmaul husna fad'uhu biha ubangiji yana da sunaye mafiya kyawu masu tarin yawa ku kira shi da su kuma ku bauta masa da sakon da ke cikin su na ma'ana malamai suka ce yawan sunaye yana nuna daukakar mai suna, shi yasa zamu ga babu abin da ya kai Allah yawan sunaye. Ubangiji yana da sunaye, waɗansu an sani waɗansu ba a sani ba, waɗansu ya so ya sanar waɗansu bai so ya sanar ba. Hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad, hadisin Abdullahi dan Mas'ud yace sau da dama nakan ji annabi sallallahu alaihi wasallama in zai addu'a yakan ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'farta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak. Mazalla yakan ce ya Allah ni ina roƙonka da dukkan wani suna naka wanda ka kira kanka da kanka da shi, ko ka sanar da wani daga cikin bayinka shi annabawa kenan, ko kuma ka sanya shi a cikin wani littafi daga cikin littattafanka da ka saukar irin Qur'ani at-Tawra linjila zabura, domin a cikin kowane littafi daga cikin littattafan Allah akwai wani suna da Allah ya kira kansa da shi a littafin sabanin sauran littattafai. Awitsa asarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka, ko kuma sunan da ka boye wa kanka sani da shi cikin ilimin gaibinka, ma'ana ya zama kai kadai ka san shi babu wanda ya san shi. To kaga wannan yake nuna maka Allah yana da sunaye da yawa, waɗansu an sani waɗansu ba a sani ba. Ya tabbatin hadisin Bukhari da Muslim da Tirmidhi, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi tis'atan wa tis'inasman, Allah yana da sunaye guda 100 ba daya, 99 mi'atun illa wahida 100 ne babu, man ahsaha dakhala aljanna, duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye ya san ma'anar su ya bautawa Allah da abin da suke kunshe da shi na ma'ana, dakhala aljanna, zai shiga aljanna. To da ka ina farawa da suna daga cikin sunayen Allah, ma'ana alama daga cikin alamomin da in ka kira ta za a san da Allah kake, an gane ko? To mafi girman sunayen Allah, mafi fitowa fili na alamomin da ka kira an san da Allah kake shine lafazin Allahu, shine aka ce bismillah, abin nufi da sunan Allah. Kalmar Allahu asalinta daga ilahu ne, ila ana nufin abin bauta, an gane ko? Wanda shi kuma kalmar ilahu din asalinsa daga al-ma'luhu ne, al-ma'luhu yana nufin al-ma'bud al-mahbub, abun bauta abun kauna, domin duk abin da kaga ana bauta masa kauna ce ta ja'ai masa bautar. To da haka shi Allah abun kauna ne, kaunar da ake masa ce da cancantar sa ta ja kuma ake masa bauta, da haka shi ma'luhun ne bi ma'ana ma'budun wa mahbub. Shi yasa Allah yake wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi walladhina amanu ashaddu hubban lillah, daga cikin mutane akwai waɗanda zaka samu suna riƙar waɗansu cishiyoyi gumaka, waɗanda zukatansu suka riya musu ƙaunarsu da soyayyarsu bayan ruɗi na shaitan, yuhibbunahum suna ƙaunarsu ka hubbillah, irin ƙaunar da ake wa Allah, wanda wannan ƙaunar ta bayu zuwa ga har suke musu bauta. Sai Allah ya ce wallazina amanu su ka mu'minan ƙwarai ashaddu hubban lillah, ƙololuwar ƙaunarsu suna yin ta ne ga Allah, shi yasa ma suke bauta masa. Malamai suka ce idan ka cire alif da lam na Allahu ya koma ilahu wanda shine asali, to duk wani abin da ake bautawa zai shiga ƙarƙashin wannan. Amma idan ka sa alif da lam ya zama Allahu a madadin ilahu, to yanzu ya zama al-ma'budu bihaq, abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya, wanda shine Allah kadai subhanahu wa ta'ala. Shi yasa zaka ga gumaka Allah yana kiransu da suna aliha, jam'u ilah, ababan bauta. To amma ba ababan bauta bane bisa ga gaskiya, ba ababan bauta bane bisa ga cancanta, an gane ko? Qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihataka, a wata qira'ar ta Ibn Mas'ud wa yadharaka wa ilahataka bi ma'ana ibadatak, daka ilahu abun nufi abun bauta, akan gaya wa Allah ilahu, akan gaya wani ma ilahu, amma in aka ce Allahu to wannan kuma Allah kadai ake nufi. Wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah, shine abun bauta bisa ga cancanta a sama, kuma shine abun bauta bisa ga cancanta a ƙasa. Da haka muna farawa da sunan Allah wanda ya cancanta a yi masa bauta, wanda babu wani abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi, an gane ko? Wannan shine ma'anar bismillah ar-rahmani, sannan ne rahama, ar-rahimi, sannan mai jin kai. kalmar ar-rahmanu mai rahama ar-rahimu mai jin kai dukkanin su an ciro su ne daga ar-rahmatu jin kai din daga ar-rahmatu aka samu rahman ala wazni fa'alan daga kuma ar-rahmatu aka samu rahim ala wazni fa'il daka da ar-rahmatu da ar-rahmanu dukkanin su mushtaqani min ar-rahmati an ciro su ne daga kalmar ar-rahmatu to sai dai wadansu malamai suka ce dukkanin su suna nuna mubalaga kaiwa matuka wajen jin kai kaiwa matuka wajen jin kai to sai dai ar-rahmanu tafi ar-rahimu kaiwa matuka din wajen nuna jin kai wajen nuna tausayi shi yasa Allah subhanahu wataala ya bi yin amfani da kalmar ar-rahmanu sama da kalmar ar-rahimu saboda me sama kalmar ar-rahmanu din tafi kalmar ar-rahimu din al-mubalaga kaiwa matuka wajen nuna rahama da jin kai da tausayi na ubangiji amma dai dukkanin su tushen su daya wadansu malamai sukan ce kalmar ar-rahmanu tana nufin mai jin kai ga mamman jin kai kowa da kowa yana cin albarkacin Allah yana samun rahmar Allah yana cin arzikin Allah mu'minai da wanda ba mu'minai ba wanda suka yarda da Allah da ma wanda ba su yarda da cewa akwai Allah ba an gane ko wanda kalmar ar-rahman kamar yadda na faɗa Allahu zani fa'ala tana nuna rahama din kuma tana cika nuna cikar rahama din shi yasa wadansu malamai suka ce idan da zaka bibi ayoyi da suke nuna tausayin Allah gaman ne to zaka ga yayi amfani da kalmar ar-rahman ne a wajen innallaha bin-nasi la-ra'uf ar-rahmanu fas'al bihi khabira ar-rahmanu 'ala al-arshi sawa an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala yace ar-rahmanu ubangiji mai rahama fas'al bihi khabiran kai tambaya game da shi zai baka bayani domin cikakken masani ne cikakken mai ilimi ne subhanahu wataala to amma idan Allah zai amfani da kalmar ar-rahim sai kaga ya kebance ta ga mu'minai kamar yadda yake wa kana bil mu'minina rahiman ubangiji madaukakin sarki mai tausayi ne dangane da mu'minai innahu bihim ra'ufun rahimun shi dangane da mu'minai mai rangwame ne kuma mai jin kai ne shi yasa wasu malamai sukan ce rahmanud dunya wa rahimul akhirah mai tausayi na duniya sannan kuma mai tausayi na lahira tausayi na duniya rahmaniya tausayi na lahira kuma rahimiya da aka kaga wancan gaman mai wancan kuma kebantacce to amma wadansu malaman suka ce wannan baya nuna cewa ar-rahmanu kadai ya kebanci duniya banda lahira kamar yadda baya nuna ar-rahimu kadai ya kebanci mu'minai banda kafirai a'a ya tabbata cikin hadisi manzo Allah yakan yi wa Allah kirari yace rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma mai jin kai na duniya na ar-rahmanu mai jin kai na lahira kuma dai ar-rahmanu mai jin kai na duniyar da lahira kuma ar-rahimu ma'ana rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma da haka suka ce a duniya Allah rahmanur rahim ne a lahira ma rahmanur rahim ne ga mu'minai rahmanur rahim ne ga kafirai ma rahmanur rahim ne an gane ko domin a wata yare ce innallaha bin-nasi la-ra'ufun rahimun kaga kalmar annas ya shafi mu'minai ya shafi kafirai ya shafi wanda suka yi imani ya shafi wanda ba su yi imani ba to da haka dai malamai suka ce wannan shine ma'anar ar-rahmanu da kuma ar-rahimu to sai dai a bangare na lugar larabci suka ce duk da mun ce kalmar ar-rahmanu da ar-rahimu an ciro su ne daga ar-rahama to amma canjawar mazanin su yana nuna canjawar ma'anar su bisa ga ka'idar ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na ka'ida ce ta ilimi ka'ida ce ta usulu duk inda kaga a larabci kalma rubutunta ya canja da yar uwarta to dole ma ma'anar su sai ta bambanta tunda aka ce rahman ala wazni fa'alan rahim ala wazni fa'il duk da asalin su daga ar-rahmatu ne to amma ginin da ya canja ma'anar sai ta bambanta duk da cewa asalin da tushen daya ne suka ce kalmar ar-rahmanu tana nuna Allah yana da rahama ar-rahimu tana nuna yana kyautar rahama domin ar-rahmanu suka ce sifa ce lazima amma ar-rahimu sifa ce muta'addiya akwai bambanci tsakanin wane yana da tausayi da kuma wane yana tausayawa ko ba haka ba akwai bambanci wane yana da ilimi da kuma wane yana ilmantarwa akwai bambanci da wane yana da hakuri da kuma wane yana yafiya akwai bambanci tsakanin wane yana da wadata da kuma wane yana kyauta ina fata an fahimci wadannan zaka iya samun wani yana da abun bayarwa amma baya bayarwa ko ba haka ba zaka iya samu wani yana da haƙuri in ka ganshi ba zai yi fada ba amma kuma da zai ga wani cikin halin kunci ba zai taimake shi ba to wannan shine sifa lazima da sifa mutaaddiya ka zama kana da abu daban ya zama kuma kana yi wa wani wannan abin daban domin da za a ce Allah kawai rahmanu ne abinda wannan yake nunawa yana da rahama shi a karan kansa amma baya nuna cewa kuma yana tausayawa wani to amma da ka kala da ka kara da arrahimu to ya nuna bayan yana da rahmar kuma yana kyautata ga wani shi yasa yake wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta kai ga dukkan komai kowa yana samun ta kowa yana cin gajiyarta ina ba ta ambaci wannan to da haka malamai suka ce wannan shine Allah yana da rahma shi kansa mai tausayi ne kuma yana tausayawa Allah yana jin kai shi kansa mai jin kai ne kuma yana jin kan bayinsa subhanahu wataala da haka wannan shine bambancin ar-rahman wanda yake nuna sifa da kuma ar-rahim wanda yake nuna sifa ma'at-ta'diya can sifa ma'al-luzum wannan kuma sifa ma'at-ta'diya ma'ana sifar a karan kai tare da kuma tashin ta ta kai ga wasu dan su ci gajiyarta to da haka dai Allah yake bismillahir rahmanir rahim ma'ana kafara da sunan Allah wanda ya sifantu da rahma wanda ya sifantu da jin kai malamai suka ce wannan yana nuna kalmar Allah din da aka ce a fara da ita abin nufi a kadaita Allah da bauta domin mun fayyace menene ma'anan Allah to sannan kalmar Ar-Rahim Ar-Rahman a sani cewa shi Allah nan wanda za a bautawa ya sha bamban da sauran ababan bauta shi yana da rahama amma sauran ababan bauta da ake bautawa ba bisa ga cancanta ba ba su da rahama ba su da tausayi yanzu mai bautar gunki duk wahalar da zai sha gunkin ba zai iya cetan sa ba kaga gunkin bai da tausayi amma shi ku Allah kana bauta masa in ka shiga wahala ya cece ka in kana da matsala ya kawar maka in kana da bukata ya biya maka to kaga wannan ya nuna maka Allah daban da dukkanin wani abin da ba shi ba ta fuskar ababan bauta wanda ake bautawa ba bisa ga cancanta ba da haka cikin bautar da zaka yi wa Allah ka sani shi mai rahama ne ka sa ran samun rahama ka sani shi mai jin kai ne ka sa ran samun jin kan wannan shine sakon da su da kalmar bismillahir rahmanir rahim take kunsa to sannan mun sha fada a munasabobi na karatu ita bismillah ta karatun qur'ani ta sha bamban da yawa na bismilloli da ake yi a cikin zikiri na yau da gobe ita bismillahir rahmanir rahim ta qur'ani in za a karatu tana zuwa ne cikakkiya bismillahir rahmanir rahim amma in ba anan ba to a sauran zikirrika ba cikakkiya ake kawo ta ba yanzu idan zaka ci abinci zaka yi bismillah amma ba bismillahir rahmanir rahim ake yi ba kawai bismillah zaka ci ba ka karasa rahmanir rahim din domin anan bai zo ba kuma ka'idar addinin musulunci waye kifa inda amrihi wa nahayhi inda aka tsayar da kai ka tsaya inda ba a tsayar da kai ba kuma ka wuce bismillah shiga gida bismillah walajna baka cewa bismillahir rahmanir rahim walajna da ka kara rahmanir rahim anan didda akwai a qur'ani amma anan kai laifi kai bid'a haka nan bismillah fita daga gida bismillah tawakkaltu ala allah ba bismillahir rahmanir rahim tawakkaltu ala allah ba haka bismillah shiga ban daki bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'i haka bismillah cire kaya bismillah haka bismillah kwanciya bismika rabbi wada'tu janbi sadaka mu kiyaye irin wannan abinda duk wannan yake nunawa farawa da bismillah a dukkanin ayyuka masu alkhairi masu albarka addini ne kuma ayi kamar yadda Allah da ma'aiki suka koyar inda aka karasa rahmanir rahim ka karasa inda ba a karasa ba ka karasa inda aka ce bismillah ka ce bismillah inda aka ce bismika rabbi a madadin Allah to ka ce bismika rabbi ina fata an gane da ka dai bismillahir rahmanir rahim an gane ko ubangiji madaukakin sarki yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai lafazin alhamdu ana nufin yabo bisa ga cancanta bisa ga dacewa irin abin da Bahaushe yake cewa yabon gwani ya zama dole akwai bambanci tsakanin alhamdu da ashkuru shi ashkuru ayi maka abu ne kai shi ku alhamdu ko an yi ma ko ba ayi maka ba kai saboda wanda kai wadin ya cancanta ayi masa kuma sannan shi ashkuru ba ka yi sai an maka abin da ya faranta maka rai shi ku alhamdu sai in an yi maka abu kowane iri ne kana iya yi koda abin ya bakanta maka rai. Misali, Ubangiji madaukakin sarki zai iya jarabarka da cuta a ce wane ya jiki, sai ka ce me alhamdulillah dadin ciwon kake ji, a'a, saboda ai a dora ma ciwo ma sai Allah, ba wanda ya isa, iyawa ce. Allah ya baka wadata a ce wane ya ake ciki, ka ce alhamdulillah, saboda Allah da ya maka shi kadai ya isa ya wannan, in ba shi ba ba wanda ya isa ya sa ka kuka alhamdulillah, ya sa ka dariya alhamdulillah, saboda ba wanda ya isa ya maka wannan in ba shi ba. Wa huwa allazi wa annahu huwa adhaka wa abka, domin Allah shi kadai ne ya isa ya sa dariya kuma ya isa ya sa kuka. Duk wanda kaga yana dariya a duniya Allah ne ya so yayi, duk wanda kaga yana kuka a duniya Allah ne ya so yayi. In yaga dama ya saka dariya wataran watarana ya saka kuka, in yaga dama a lokaci guda ya hada ma, a yau an maka haihuwa kuma babanka ya mutu, kana kuka kuma kana dariya, in banda Allah ba zai iya wannan. Kaga shine alhamdulillah. Amma shi ashkuru, yabo da kirari da godiya, wannan ana yi ne da lafazin ashkuru in an maka abin da me ya faranta maka rai. Idan yanzu da a ce wata musiba za ta same ka, a ce wane me ya faru, ya yanayin da kake ciki, ba za ka ce ashkurullah ba, sai dai ka ce me alhamdulillah. Amma yanzu da za ka samu wadata ko ka samu sarauta ko ka samu wani abin da kake nema na biyan bukata, to nan kuma sai ka ce ashkurullah, ina gode wa Allah ko ina yabon Allah, da lafazin ashkuru. Akan ce alhamdulillah, akan ce ahmaduhu, ma'ana lafazin alhamdu ya ta'adda bil harfi wa ya ta'adda bi nafsihi. An gane ko? Ma'ana kakan iya cewa alhamdu ka kawo harafin lamun tsakanin hamdu din da kuma sunan wanda za ka yi wa hamdu din. Idan Allah ne sai ka ce lillahi. An gane ko? Za kuma ka iya cewa ahmaduhu, kana nufin Allah, shi Allah din. Ma'ana kaga anan babu harafi tsakanin fi'ilin hamdu da kuma alismul mahamudu. To amma a can kuma akwai. To anan Allah yake alhamdulillah, dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah. Malamai suka ce a larabci yabo yana bambanta daga lokaci zuwa lokaci, sunansa yana sauyawa daga lokaci zuwa lokaci. Idan aka yabe ka matakin farko, to wannan an yi maka as-sana. Idan aka yi maka yabo a mataki na biyu, in aka yi maka yabo a mataki na farko an maka alhamdu, in aka yi maka yabo a mataki na biyu an maka as-sana'u, in aka yi maka yabo a mataki na uku kuma an maka at-tamjid. Shine abin da Bahaushe yake cewa ya yabe shi, ya yi masa kirari, sannan kuma ya kwarzanta shi. Yabo a matakin farko yabo, in an maimaita kirari, in an yi na uku kwarzantawa. To a larabci idan aka yabo a matakin farko sunansa hamdu, in aka maimaita a mataki na biyu sunansa as-sana'u, in aka yi a mataki na uku an yi at-tamjidu. Shi yasa ya zo a cikin hadisi kudusi wanda Imam Muslim ya rawaito hadisin Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi qismaini, na raba sallah tsakanina da bawana gida biyu. Sallah anan ana nufin suratul fatiha, domin tana da sunaye masu yawa. Ana ce da ita suratul fatiha, kalmar fatiha ana nufin mabudi, saboda me? Saboda da ita aka bude alqur'ani. Ana kiranta ummul kitabi, uwal littafi, saboda me? Saboda ita ce tushen alqur'ani, daga ita ake fara karatun qur'ani, kuma duk sakon da qur'ani yake kunsa da shi ta kunshe shi ita, kamar yadda uwa take kunshe da a cikin cikinta, yasa akan kira ta da ummul kitab. An gane ko? To sannan akan kira ta da suna sabaul masani, mai ayoyi guda bakwai wanda ake yawan karantawa, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kira ta a cikin suratul hijr, wa laqad atainaka sab'an minal masani, mun baka sura mai ayoyi guda bakwai cikin al masani, surorin da ake yawan karanta su, ana nufin suratul fatiha. Dan hadisi ya zo cikin sahih al-Bukhari, hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, yace wata rana annabi ya shigo ya tadda ni a masallaci, ina sallah, sai ya kira ni, sai ban amsa ba saboda ina ganin ina sallah. Shikenan sai annabi ya kyale ni, bayan na idar da sallah sai na zo sai na amsa masa, sai ya ce me yasa da na kira ka a karan farko baka amsa ba? Sai ya ce ai sallah nake. sai annabi yace baka ji Allah yace ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum ba ya ku wadanda suka yi imani ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah in suka kiraye ku zuwa ga abin da zai raya ku ba mana shi annabi ko kana sallah ya kira ka katsewa ake a amsa haka sai manzon Allah ya fahimtar da shi wannan ya karantar da shi wannan da mu baki daya da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kale shi yace sai muka ci gaba da tafiya sai annabi yace min zan sanar da kai wata sura wacce babu wata surar da ta kai ta daraja da falala ko a cikin attaura ko a cikin linjila ko a cikin zabura Allah bai taba saukar da wata sura da ta kai ta ba sai yace ita ce sabaul masani da Allah yace wa laqad atainaka sab'an minal masani to sai annabi da ya gaya masa wannan sai bai faɗi surar ba yace sai da na ci gaba da bin sa har yazo kofar masallaci ya sa kafarsa zai fita sai na tuna masa nake baka fa gaya min abinda kace zaka gaya min ba surar da tafi kowace sura a cikin alqur'ani da attaura da linjila wacce Allah bai taba saukar da surar da ta kai kamar ta ba wacce kace ita ce sabaul masani sai annabi yace shin baka karanta suratul fatiha ne abu sa'id yace ina karanta sai yace ai ita ce daka yana daga cikin sunayenta fatihatul kitab ummul kitab sabaul masani ana kiranta da suratul ruqya suratul wafiya an gane ko suratul ruqya abin nufi surar da ake yin tofi da ita domin sahabbai sun yi tofi da ita an sha an warke manzo Allah yake wa mayu dirika annaha ruqya wa yake da ku wa ya sanar ke ka cewa ana tofi da ita da haka duk lokacin da wata cuta ta dame ka ka rinka samun ruwa mai tsafta kana karanta fatiha kana tofawa kafa daya kana sha Allah zai warkar da kai to sannan suratul wafiya ana kiranta da suratul wafiya mana ita ce kadai surar da ba a raba ta a wajen karatu inda ka faro ta daga farko sai ka kai karshen ta kuma ba a da tsakiyarta amma duk wata sura da ka sani a Qur'ani kana iya fara karatunta daga farko ka tsaya a tsakiya kuma ka zo ka fara daga tsakiyar ka kai karshe amma Fatiha ce ba a yi mata haka ita inda an faro daga farko sai an kai karshe kuma ba a da tsata daga tsakiya shine malamai suka ce shi yasa ake kiranta da suna al-wafiya cikakkiya wacce ba a yi mata rabi da rabin karatu Imam al-Qurtubi da Imam al-Suyuti sun kawo sunaye daban-daban na suratul fatiha wajen 9 har zuwa 11 to da haka dai ubangiji subhanahu wa ta'ala yace alhamdulillahi rabbil alamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi kudusi yace idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin to sai Allah yace da shi hamadani abdi bawa na ya yabe ni matakin farko da haka kaga yabo a matakin farko shi yake kira da me alhamdu idan bawa yake arrahmanir rahim sai Allah yake afna alayya abdi bawa na yayi min yabo na biyu shine fana'i da Hausa ake kirari wa idza qala al'abdu idan bawa ya sake cewa maliki ko maliki yawmiddin qala Allah sai Allah yake majjadani abdi bawa na ya kururuta ni mana yayi min kirari yabo a mataki na uku kenan daka anan alhamdulillahi rabbil alamin yana nufin yabo ga Allah ubangijin talikai lafazin rabbu ana nufin mahalici mamallaki kuma mai gudanarwa an gane ko fir'aun ya tambaye annabi Musa me ake nufi da rabbu qala fir'aun wa ma rabbul alamin fir'aun yace da annabi Musa menene rabbul alamin ne qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin a wata ayar qala wa man rabbukuma ya Musa قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ubangijin mu shine wanda ya halicci komai kuma ya tsara komai kuma yake gudanar da komai wannan shine ma'anar rububiyya akan ce wa Allah rabbu akan ce da wani ma ba Allah ba rabbu bambancin shine in Allah ake nufi da rabbu to ana iya kawo ta ne da salan zance biyu ko dai ai idafa ko a cire idafa ko kace rabbul ka'abati ko rabba hadhal baiti ko rabba hadhihi albaldati ko rabbul alamin ko rabbus samawati wa rabbul ardi kaga nan duk Allah yake nufi kuma ka iya cewa rabbu kawai kai shiru kana nufin Allah amma idan wani Allah kake nufi to dole ne sai kai idafa an gane ko rabbul amati rabbul baiti rabbul manzili an gane ko rabbul hadiqati kana nufin mai gida ko dai mai lambu ko mai gona ko makamancin haka da kalmar rabbu larabawa suna fadar haka shine wani mai hikima yake idza kana rabbul baiti biddati dariban fashimatu ahlil baiti kulluhum raqasu idan mai gida ya zama mai kida da kalangu to ba mamaki bane dan yaran gidan sun tashi suna rawa abinda bahaushe yake cewa barewa bata gudu danta yayin rarrafe duk yadda dabi'ar mai tarbiya take to haka dabi'ar wanda ake wa tarbiya take kasancewa an gane ko da wannan nake jan hankalin iyaye su zama masu tarbiya dan su bada kyakkyawar tarbiya da wannan nake jan hankalin shugabanni su zama masu tarbiya dan su bada mai kyakkyawar tarbiya in baka da abu baka iya bada shi faqi bi shay'in la yu'tihi wani malamin islamiya ya taba bani labari wani yaro aka kawo makaranta ya gallabi yaran makarantar da zagi duk motsi in aka sai mulmula ashar yaro dan karami amma ashar dinsa ta fi shekarun iyayensa girma aka rasa yadda za a yi maganin wannan matsala ta ashariyar wannan yaro a makaranta wasu malaman su ce a kore shi domin iyaye sun fara kawo kuka cewa ƴaƴansu fa suna koyan zagi a makaranta saboda wannan yaro da yake ajin yana yin zagi yara ƴan uwansa sun fara dauka to shikenan a ƙarshe malamai dai suka shawarta cewa a bari a yi hutu a dawo sai a ga wani mataki za a dauka game da wannan yaro a ina ma tukuna yake koyan wannan ashariyar to Allah cikin hikimarsa da Allah yake so ya nuna inda ake inda yaro yake koyan ashar bayan an yi hutu yaro yana gidansu yana wasa a kofar gida sai ga wani malamin islamiya ya zo wucewa ta kofar gidan yaron sai wani abokinsa sai ya dake shi yana dukansa sai mulmulo a shirye masa malamin nan ya dafa kai ashe uwar yaron tana daga cikin gida ta jiyo sai ta ce kai wane dan kaza kazan ka ba na ce ka daina ashar ba shikenan sai magana ta fito fili ashe yaron nan babarsa ce ta koya masa ashariya kuma wai da ashar za ta kore ashar ba a kore ashar da ashar ba a wanke kazanta da ruwan fata ana wanke kazanta ne da me da tsarkakakken ruwa da haka shi yasa Allah ya koyar da mu ladabin magana yace mu rinka fadar kyawawa wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzabu bainahum inna ash-shaytana kana lirrahmani lil insani aduwwan mubina ubangiji yace kace da bayina su rinka fadar kyawawan zance ba ashariya ba ba la'anta ba ba tsina-tsina ba inna ash-shaytana yanzabu bainahum domin shedan yana nan yana kokarin kunna wutar fitina a tsakanin su daga zagi yaki yake farawa daga zagi dukkan wata fitina da ka sani a duniya take farawa yau zagi ya zama abin sauki a wajen wadansu ya zama abin sauki a bakin mutane a madadin koyarwar annabawa ta fada alheri in ba za ka fada alheri ba ka ja bakinka ga shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut wannan shine shari'ar annabawa wa qulu lin nasi husna hatta yahudawa Allah ya musu wahayi bisa ga harasan manzannin su cewa ku rinka fada kyawawan maganganu wanda ko mahaukaci ya san ashar ba kyakkyawan magana bace ba wa idza akhadna mithaqakum la tasbi wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna da ka fadar alheri ka'ida ce a cikin kowane addini in ba za ka yi ba kuma ka ja bakinka kai shiru ya fi maka da haka kalmar rabbu tana nufin ubangiji abin nufi mahalicci mamallaki kuma mai ikon gudanarwa sai aka ce rabbul alamina ubangijin halittu baki daya kalmar al'alamu asali daga al'alamatu ne alamatu ana nufin alama kalmar alam kullu ma fi wallahi duk abin da ba Allah ba shine alam to shi duk abin da ba Allah ba da ka sani a duniya alama ce da yake nuna maka akwai Allah ina fata an gane duk wani abu da ka sani a duniya wanda ba Allah ba to adireshi ne na nuna maka cewa akwai Allah domin duk wani abu da ka sani saman me baya yiwa sai da me sai da wanda ya samar da shi to samuwar saman me dalili ce da take nuna akwai me samarwa an gane ko ko ajiyan nan ina bibiyar kafafan sadarwa akwai wani tsararren yaro da ya fito kwanan nan yake zagin Allah yake zagin manzon Allah yake zagin addini to sun yi tattaunawa da wani shi wannan yaron yace sai aka tambaye shi shi yaron aka ce da shi waye yayi duniya in ka ce ba Allah yace Allah ƙarya ne damfara ce ba wani abu sunansa Allah wal iyazu billah sai aka ce masa to waye yayi duniya sai yace duniya haka kawai ta samu ba wanda yayi ta aka ce haka ne haka ne sai wanda suke tattaunawa yace da shi kana da fili yace eh ko kuma yace da shi kai misali yanzu a ce ga wani fili sai a zo a gina gida a kansa to wannan gidan ba wanda ya gina shi shi ya gina kansa da kansa sai yace ƙarya ne wannan hankali ba zai yi ba to hankali gida ba zai samu babu ne gida mai gini ba amma duniya da tafi gida ita kuma sai ta samu babu wanda ya gina ta hankalin da ya yaddar da kai ka yadda cewa fili baya yiwa ya zama ginannen gida sai an gina shi to haka wannan hankalin shine zai dawo zuwa ga ka yadda ka gamsu cewa duniya ba zai yi ta samu ba sai akwai wanda ya samar da ita to da ka samuwar duniya da samuwar duk abin da ke cikin ta alama ce da take nuna akwai Allah domin babu wani abu da zai samu a duniya babu wanda ya samar da shi shi yasa Allah yake sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sai mun nuna musu ayoyi a sararin duniya da a jikin jikinsu gangar jikinsu har sai mun kure su mun kai su bango sun tabbatar da cewa Allah gaskiya ne akwai shi idan yanzu ka ce babu Allah abin tambaya wane ne wanda yake fito maka da iskar numfashi in ka zuka kuma wa yake tace maka ita wane ne wanda yake tace maka abinci idan ka ci mai ruwar waya fito ta wajen ruwa mai gudagude ya fita ta wajen bahaya yanzu idan mutum zai ci abinci zaka ga ta inda yake zuba mai ruwan da mai taurin duk waje ɗaya ne amma in sun tashi fitowa rabuwa suke yi ba za ka taba ganin fitsari ya fito ta wajen bahaya ba ko bahaya ya fito ta wajen fitsari matukar ana zaune lafiya in ko kaga haka to ba lafiya to wa yake aikin wannan warewar ya fitar maka da abinci mai tauri tauri ta wajen bahaya mai ruwar ruwa ta wajen fitsari kai ka san ba kai kake wa kanka ba wa yake maka Allah yanzu duk wani jariri da aka haife shi yana yaro dukkanin mu nan mun kasance a da jarirai daga baya muka zo muna girma ba mu san ma lokacin da muka girma har muka kawo inda muke ba ba wani famfan iska da ake buga maka kake habaka Allah shi yake daga ka kake girma har ya kawo ka inda kake to kuma kace babu shi ba wani wanda ya taba sanin rana da lokacin da tsawon sa ya karu da mita 1 muna yara da duk haban mu babu gashi daga baya habar ta zo ta yi gashi ko ba haka ba yanzu da za a zo a farke habar ka a ce a gano suto din gashi da aka binne maka ba za a gani ba amma kuma yana fitowa to duwa yake wannan aiki Allah wa yake kashe ka wa yake raya ka Allah wa yake kwantar da kai bacci wa yake dawo da kai ka farka Allah Allahu yatawaffal anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi mananiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جراتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى فذاك الله سبحانه وتعالى شي كي غدانر الدنيا شي ني مملكين دكان دنيا ساموار دو وني ابو دك سني ا دنيا علامه شي دا تكي نونا اكوي الله كيسا وني مي حكمه يكي فوا عجبا كيف يوصل اله وكيف يجهده جاهد ولله في كل تحريكة وتسكينة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد إتي أبو ما باكي تايا ذا أتي ألا بابو تايا ذا أكرية ألا تايا يا ميمسو يكي مسن سامور ألا الهال دون موئيد دون زما شيدة أتي تكي دون أكي ألا دوم أمي موئي بإسي موطا بإمبا ألا نيموطا شبا نيزما بإسي زونا بإمبا ألا نيزونا الدشبا duk wani motsinka da duk wani kaikawanka da izinin Allah kake yi ba ka da ikon ka motsa jikinka in ba Allah ne ya motsa ka ba abinda zai nuna maka haka yau ka je asibiti zaka ga mutanen da sun fi ka lafiya sun fi ka ƙarfi amma yanzu daidai da dan yatsan su ba sa iya motsawa saboda wanda ya bada ikon motsin yanzu ya kwata kayan sa da haka shi Allah subhanahu wataala yayi abubuwa da yawa dan ya nuna mana me cewa akwai shi mu gamsu mu yadda da haka samuwar sama dalili ne na cewa akwai Allah domin shi yace ya gina ta kuma ba wanda ya isa ya musan haka ba amma taba samun wanda ya masa musan haka ba an gane ko ubangiji madaukakin sarki yace walaqad zayyana sama'a ad-dunya bi masabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin inna zayyana sama'a dunya bi zinatin al-kawakib wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Haka Allah madaukakin sarki shi ya sama da duk abin da ke cikin ta, shi ya kasa da duk abin da ke cikin ta. An gane ko? Allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala min as-sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kulu war'u an'amakum ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was-sama'a bina'an wa anzala min as-sama'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Malamai suka ce idan aka ce alam, kamar yadda muka faɗa, duk wani abin da ba Allah ba yana amsa sunan alam. An gane ko? Amma abubuwan da suka fuffuce da alam abubuwa guda hudu ne. Akwai alamul insan, duniyar mutane, alamul hayawan, duniyar dabbobi, alamul jamad, duniyar sandararin abubuwa, alamul nabat, duniyar tsirrai. Waɗannan al'awalim ɗin guda hudu su suka fi shahara da kalmar alamu. Amma idan za ka saki kalmar kai idalakinta, to duk abin da ba Allah ba sunansa alam. Dan adam alam ne, akuya alam ce, aljani alam ne, mala'ika alam ne, sama alam ce, ƙasa alam ne, mai rai alam ne, mara rai alam ne, mai motsi alam ne, mara motsi ma alam ne. To amma sai dai anan sai aka yi masa jam'ul uqala, jam'i na masu hankali, tare da cewa cikin al'alam akwai masu hankali akwai marasa hankali. To amma a ka'ida ta larabci, duk inda kaga an yi jam'u muzakkar salim, to wannan jam'i ne lil uqala, na masu hankali. Wanda jam'ul muzakkar as-salim shine wanda ake ƙara wawun da nunun a ƙarshen kalma, ko kuma ya'un da nunun a ƙarshen kalma, ko ka ce alamuna ko alamina. To duk kalmar da kaga an mata irin wannan jam'i, to tana nuna waɗanda suka kunshi jam'in masu hankali ne. Da haka anan malamai suka ce an rinjayar da masu hankali ne akan marasa hankali, tare da cewa cikin bayin Allah akwai marasa hankali. To amma da mai hankali da mara hankali wa yafi daraja? Mai hankali. Mai hankali. An gane ko? To da haka masu hankalin anan sai aka ce ubangijin masu hankali, ba ana nufin marasa hankali ba shine ubangijin su ba, domin baya daga cikin ladabi ka jingina wa Allah halittarsa duk da ta sace amma makaskanciya. Yanzu Allah shine ubangijin mahaukata, amma baka cewa ubangijin mahaukata. In ka ce ubangijin mahaukata, rashin ladabi kai ga Allah. Allah shi ya halicci alade, amma da zaka ce ya ubangijin alade, to kai rashin ladabi ga Allah. Allah shi yayi jaki, shi yayi kare, baka cewa ubangijin karnuka, a'a, saboda ladabi ga Allah. Da haka malamai suka ce shi yasa anan da Allah zai jingina wa kansa bayinsa, sai ya jingina wa kansa masu hankali a madadin marasa hankali, tare da cewa shi ne ubangijin har marasa hankalin. Wannan min babu ta'addub ma'allahi azza wa jal, ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki, ko sharri ne ya same ka da ƙaddarawarsa ce, ko alkhairi ne ya same ka da ƙaddarawarsa ce, amma baka jingina masa sharrin, sai dai ka jingina masa alkhairi. Alkhairu kulluhu biyadaika wa sharru laysa ilayka. Amma yace ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. A wata aya yace qul kullum min indillah, dukan su daga Allah ne. Da haka idan za a yi magana akan asalin komai, komai na Allah ne. Amma a babul ladabi, to alheri ake jingina wa Allah, sharri ba a jingina wa Allah. Da haka alhamdulillahi, yabo ya tabbata ga Allah, rabbil alamina, ubangijin talikai, abin nufi ubangijin cikakkun halittu, masu hankali, mutum da aljanna kuma mala'iku. Ar-rahmani mai rahama, ar-rahimu mai jin kai, shine dai kamar yadda mun riga mun yi bayani a farkon bismillah, lafazin ar-rahman da lafazin ar-rahim. Yaso da dama Allah madaukakin sarki yakan hada ar-rahmanu da ar-rahimu, amma dai mu sani cewa asalin su duk ɗaya ne. Goya su din yana nuna suna da dan bambanci, ko da dan kadan ne, tare da cewa tushen su ɗaya ne. Domin baya daga cikin fasaha in kalma guda biyu ma'anar su ɗaya, kuma ka hada su a waje ɗaya. Sai dai me? Sai dai in suna da bambancin ma'ana, to sai ka goya, sai a gane ta farkon daban ta biyun daban. Yanzu misali ka ce na ci na ƙoshi, ai ƙoshi ci ne, amma akwai bambanci tsakanin ci din da ƙoshin. Ba duk wanda ya ci bane ya ƙoshi, amma duk wanda ya ƙoshi ba sai da ya ci. da haka in kana so ka nuna kaifiyar cin da kai sai ka ce na ci na koshi ila ma ka kara da nayi nak kaga kalmar ji tana nuna maka cewa ta biyun dai ba ita ce ta ɗayan ba ta ukun kuma ba ita ce ta biyun ba da haka da aka ce ar-rahmanu da ar-rahimu dole ne ka gane cewa akwai dan bambanci ko kaka tsakanin kalmomin guda biyu wanda bayani ya gabata ubangiji ya ce maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako akan ce maliki bil maddi akan ce maliki bidunil maddi maliki da maliki an gane ko an karanta a qira'a mutawatira maliki da maliki wa maliki yawmiddin rawihi nasirun wa inda siratun was siratu lil qumbula kamar yadda imam shafi'i ya faɗa malik yana nufin mamallaki malik yana nufin mai mulki ai akwai bambanci tsakanin mamallaki da mai mulki ko duk me wani abu mamallakin abin ne amma shin duk me wani abu ne yake da mulki a'a yanzu sarki kaga mai mulki ne gwamna mai mulki ne attajiri kuma mamallaki ne alhaji dan kasuwa mai kuɗi wannan mamallaki ne amma ba mai mulki bane yato da dama zaka iya samun mai kuɗi amma mai unguwa ma ya fi shi domin daidai da matsayin mai unguwa bai kai ba ta fuskar mulki kamar yadda kuma zaka iya samun hamshakin sarki amma kuma bai da kuɗi musamman in sarkin kasuwa ne to da dama ina buga wannan misalin kun san sarauta ta kasuwa galibi a asalin kasar Hausa talauci ke sa a bada ita ba wadata ba duk wanda kaji an ce wani sarkin kasuwa ne to bai da komai an gane ko saboda in kai mai abin yi ne abin nufi kana da harka kana business kana kasuwanci to yaushe kake da lokacin wani zama sarkin kasuwa ai ita kasuwa asali waje ne na abaka a karba kai ta irga kuɗi to shi sarkin kasuwa ana nufin mai sulhu tsakanin yan kasuwa in sun yi rigima to in yana da harka ya zauna sulhu ai bai da lokacin sulhu yasa zaka ga sarkin kasuwa sai dai a bashi wani shago empty ba komai a ciki in an dan tausaya masa ne a dan bashi wani jari yana kafa yan takalma silifa haka ko yan carbi haka dai dan dai kar a ce baya komai amma idan rigima ta kaure tsakanin manyan attajirai to shi kuma shi zai zo ya sulhu shi aikinsa kawai a kasuwa sulhu ne da sasanci ba su yi da siyarwa ba wanda duk mutumin da ka gan shi a kasuwa yana wani abin da ba su yi da siyarwa ba to ba haka aka so ba wai kanin miji ya fi miji kyau kamar ɗan kasuwa ne ka gan shi da zindime man carbi yana ta lazumi ai ba kanta ko ka ga ɗan kasuwa ya buɗe takara a tsakiyar kasuwa yana ta juya Qur'ani ai ba kanta ai takara a masallaci yake lazumi a masallaci yake ita kasuwa kawai ka irga dala ka falla kuɗi kai kullar rafa rafa ka aje to shine ka zo a sa'a amma duk wani abu ba haka ba a kasuwa ai ba haka aka so ba da haka mu gane bambancin tsakanin maliki da maliki mai mulki da mamallaki mamallaki mai abu mai mulki kuma mai isa to shi Allah dibbin ne yana da abun yana da isar sabanin mu a duniya zaka ga wani yana da kuɗi amma bai da mulki wani kuma yana da mulkin amma bai da kuɗi to shi ko Allah ga mulki ga wadata subhanahu wa ta'ala kaga mulki ya isa kenan kasaita ta kai kasaita to sannan sai aka ce yawmiddin na ranar sakamako me yake yawmiddin yawmiddin ana nufin ranar tashin alkiyama to me yasa aka kebance mulkin Allah da ranar tashin alkiyama domin a duniya Allah ya ara mulki nan unguwar akwai mai unguwa wannan karamar hukuma akwai akwai hakimi wannan garin akwai sarki haka wancan garin wannan garin akwai chairman wancan garin akwai kansila wancan jiha akwai gwamna waccan kasar akwai shugaban kasa duk a duniya Allah ya ara mulki amma a ranar lahira Allah zai kwace mulkin kowa ya zama shi kadai ne mai mulki to shi yasa yafi hikima a ce da shi mai mulkin ranar alkiyama domin ita ce ranar da babu wani mai mulki sai shi sama da kace da shi mai mulkin duniya domin a duniya ya ara mulki waɗansu ma sun taba waɗansu ma suna yi amma ranar lahira ce a'a shi yasa yace yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allah minhum shay limanil mulku al-yawma lillahi al-wahid al-qahhar ranar da zamu baje kolin mutane mi holin su mu bijiro da su akan duniya akan kasa bayan da suna cikin ta la yakhfa 'ala Allah minhum shay ba wanda zai boye ga Allah a gare su a cikin su yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya Ubangiji a wannan rana zai ce limanil mulkul yawma, wace da wani mulki a yau, ina hakimi, ina dagaci, ina mai unguwa, ina kansila, ina ciyaman, ina shugaban kasa. Ba wanda sai ce gani, saboda babu. Ina mai mallaka? Babu. Kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Duk kowa ya tashi tsarara haihuwa uwarsa. In a duniya kudi ke sa kake jin kana da isa, yau baka da su. In a duniya wata riga kake sawa ka ji ka isa, yau babu ita, tsarara ka tashi. Daka yau ba mulki ba mallaka. Lillahi alwahidil qahar, sai ga Allah daya daya mai rinjaye subhanahu wata'ala. Daka kalmar addinu anan ana nufin aljaza'u, yawmud din ana nufin yawmul jaza', shine ranar tashin alkiyama, ranar sakamako, ranar da duk abin da kai zaka je ka tara, in alheri alheri, in sharri sharri. Yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqqo wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin. Ranar da Allah zai cika musu sakamakon su na gaskiya, ranar ne duk mai shakka zai dina shakka, zai tabbatar da cewa Allah gaskiya ce, gaskiyar da babu buya a cikin ta. Daka Ubangiji subhanahu wata'ala ana masa kirari da wannan rana, ranar sakamako, ranar ƙarshe, ranar da kowa zai karɓi littafinsa a hannunsa, ko na dama ko kuma na hagu. Allah ka sa mu karɓi littattafanmu a hannunmu na dama. Ana nuna min lokaci yayi, dole mu ja mu tsaya a nan bisa ga ka'idar mu ta awa ɗaya daidai, don ta dace da masu sanyawa a kafafen sadarwa, gidajen rediyo ko gidajen talabijin. Insha Allahu, in Allah ya kai mu gobe, za mu ɗora daga inda muka tsaya akan aya ta hudu, shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abinda muka faɗa ya daidai, Allah ya hada mu alada, wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.